من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يو شاد يا جواتن رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبو دقلي حدود ثلاثين دهدو وانده وانا رانا تيديدي دا عشرين جواتن بقوي نشكرة تجبو بيو دقو مشاء كتمي لادية ذا متاشي سابن درسي أشكين تفسير القرآن من جرما وانا وطا من البركة وطا رمضان من أشكين سورة الأعراف يو ذا متاشي آية تقلي دا عشرين دا بقوي إن شاء الله kamar yadda muka saba zamu amsa tambayoyi da suka zo daidai gurgudu. Wannan yace jiya a cikin hudu barkata ce al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne za su shiga aljanna ta kofar Rayyan saboda azumtar watan Ramadan da suka yi. To malam ayat da take magana akan cewa ya ku waɗanda kuka yi imani haƙiƙa mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabtawa waɗanda suka gabace ku. Ina son ƙarin bayani. Jazakallahu khairan. Wannan tsokaci da kai a makanin sa yake. Hakika kofar da Allah ya buɗa ta wato da ake shiga aljanna da ita wadda ake ce ma Ar-Rayyan, kofar da masu kofa ce da za a kirawo masu yin azumi. Kuma waɗanda suke azumi a cikin sauran al'umomi su ma in sun yi azumi kamar yadda koyarwar shari'ar su ta sanya, sun sufanci da cewa masu azumi kuma sun cancanci a kira su ta wannan kofar. Sai dai bayan zuwar al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba waɗansu wanda yake azuminsu karɓaɓɓe a wajen Allah in ba wanda suka yi a tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda haka ma'ana ɗin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ana bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba waɗanda za su cancanci shiga aljanna ta kofar Rayyan in ba masu azumi akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, domin su ne wanda yake azumin su sahihi wanda Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin as-sa'imin innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, har a cikin yake cewa was-sa'imina was-sa'imat. Saboda haka as-sa'imuna was-sa'imat, bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, yan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kawai, musamman ganin kan cewa azumin ahlul kitab, a ibadojin ahlul kitab sun cancanta su, sun jirkita su, sun musanya su daga yadda yake a bisa koyarwar manzanninsu. Wannan tambaya ce mai kyau da kuma tsokaci muhimmi kyakkyawa. Wannan shine tambihi da bayanin kan abin da nake nufi da cewa ɗan al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne za su shiga ta kofar Rayyan, ma'ana bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kamun zuwansa, sauran ɗan al'umomin annabawa da suka sanfanta da wannan sifa ta cewa as-sa'imun ne, masu azumi, su ma za su shiga ta wannan kofa, tunda kofa ce wanda Allah ya buɗe ga masu yin azumi. Wannan ya ce mutum kirista yana ciyarwa da yawan sadaka ga niyyar Allah ya kai ladan ga ɗansa wanda ya mutu musulmi, shin zai samu ladan sadakar? Shi kiristan ba zai samu ladan sadakar ba, amma ɗan zai samu ladan sadakar tunda yana da asalin imani, kuma abinda aka yi dominsa ne, sadakar aiki ne wanda aka yi dominsa, don haka zai samu ladan na wannan sadakar da aka yi, tunda maksudin sadakar shi ne amfaninta ya kai ga wani. Shi abinda ya hana kiristan Allah ya karɓi aikinsa wanda ya yi a ƙashin kansa ya samu ladan, shi ne saboda ya kasance ba shi da asalin imani. Domin wanda ba shi da asalin imani, duk aikin da ya yi ba zai zama to karɓaɓɓe ba, amma zai iya wannan aikin, zai iya amfanarsa ta fuskar wani arziki ya zo masa a nan duniya, wani ihsani ya zo masa daga Allah a nan duniya, amma ba zai zamanto abin da yake ranar alkiyama zai tsirar da shi ba daga azabar Allah, domin ba shi da asalin imani. Dan Allah ya dace liman ya tilasta wa mamu yin wuturi saboda bayan shafa'i mutane suna fita domin suna raya dare sannan su yi wuturi a taya liman zai tilasta wa mamu ya yi wuturi taya zai tilasta masa ya ce ba wanda zai fita sai ya yi wuturi ko ya haɗe sai ya haɗe wato ya shafa'i da wuturi a wato ya haɗe raka wato ya yi a wato ya yi raka'a uku idan ya yi raka'a uku ta zama to wuturi to ai babu laifi idan kai wuturi din daga baya in ka tashi ka cika kai ta yin sallah raka'a biyu domin annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yakan yi sallah raka'a biyu bayan ya yi wuturi a zaune a cikin sallolin dare kuma don haka a fatuwar malamai shine kan cewa wanda yake ya yi sallar shafa'i da wuturi a farkon dare sai Allah ya masa muwafaka ya tashi a ƙarshen dare sai raka'a biyunsa kawai ba zai sake wani wuturi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fi layla ba a wuturi biyu a cikin dare ba kuma zai yi raka'a daya ta zamanto ta yi shafa'in wancan ba dan yayi wuturi uku ma kenan zai zamanto ba zai haka ba sai dai kawai ya raka'a biyu istinadan da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yakan yi raka'a biyu bayan yayi shafa'i bayan yayi wuturin sa saboda haka ba zancen tilastawa na'am wancan wuturin da yayi da liman shikenan yana nan a wuturin sa sai ka kawo bibiyu saboda haka in aka tara gabaki ɗaya da bibiyun da kai da waɗanda kai kafin wuturin da wuturin gabaki ɗaya dai zai zamanto wuturi ne kai a cikin dare dan abinda ake so ya zamanto wato adadin raka'o'in da kai na nafila sun zamanto wuturi a dare kamar yadda adadin raka'o'in da za ka yi na rana su zamanto wuturi da sallar magariba saboda Allah wuturi ne yana son komai ya zamanto wuturi to idan haka wannan shine fatawoyin malamai wannan Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ya kawo wannan matsalar a cikin littafinsa Mukhtasar Qiyamul Layl wanda kuma wannan shine mafi kyawun abinda malamai suka zaba kuma shine mazhabar Malik da shi Imam Malik yake fatawa da shi kamar yadda aka rawaito a cikin Mudawwana cewa wanda ya wuturi ya shafa'i da wuturi sannan da dare ya tashi ya sallaci raka'a biyu kawai wuturin da ya na farko ya ishe shi abinda ake waɗansu suna cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu akhira salatikum bil-layl witra ku sanya ƙarshen sallar ku a dare ta zamanto wuturi kan cewar wannan ya nuna wato wuturi ya zamanto a ƙarshen dare abinda ake nufi ga wanda yake yin sallar dare to ya sanya wuturi a ƙarshe kada ya sanya wuturi a farko amma wanda yayi sallah akan cewa wannan sallar dare ce kuma ya sanya wuturi a ƙarshe sannan kuma Allah ya sake ba shi ikon ya tashi da dare zai sake wata nafilar wannan nafilar da yake yi sadarwa ce da sallar daransa na farko da yayi amma asalin sallar daransa shine wanda yayi bayan sallar isha don haka ya sanya ta a ƙarshe kuma yawanci abinda yasa wannan yafi mutun ya tsaya yayi sallah tare da liman saboda ya samu haladin da yake cikin hadisin Abi Dharr cewar man qama ma'al imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamu layla wanda yayi sallar dare tare da liman har aka yi sallama tare da shi to za a rubuta masa qiyam ya cewa yayi tsayuwar dare gabaki daya a cikin sallah amma inda shi kadai ne yake sallah to al'aula ya sanya wuturin sa a ƙarshe ya zamanto bayan yayi sallar dare din ya sanya a ƙarshen abin da zai sallata ya zamanto witiri wallahu ta'ala a'lam in yi haka ya saba don saboda inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi za ka yi koyi da liman ne amma ka saba masa a hay'ar sallah wannan khilafu aula ne duk da yake ya halatta din ka yi in yayi wuturi ka tashi ka ƙara da ɗaya ta zamanto shafa'i amma dukkan kowanne baya rasa wani ɗan gabaza a ciki tunda al'aula mutum ka yi sallah tare da liman irin sallar da yake yi in ba a bisa halin larura ba bai kamata ka saba masa ba domin wanda suke kiyasin wannan da kamar sallar tsoro kan cewar yayin da mutum yake sallar tsoro a zaman gida liman ya yi sallah raka'a biyu sannan ya tsaya ya tsawaita zama mutane su tashi cika raka'a biyu su yi sallama sannan waɗansu su zo su yi sallah raka'a biyu sannan ya yi sallama sai su tashi ciko raka'a biyu suke kamanta yin wannan ga mai yin wuturi wato in yayi wuturi sai shi kuma ya tashi ya cika ya kawo wannan kiyasi ne tare da faris domin halin sallar tsoro hali ne na larura da ba a kiyasinta akan hali wanda yake ba na larura ba. Don haka al'aula shine wannan fatuwar ta Imam Malik kan cewa mutum yayi sallah tare da liman kamar yanda yake yi ya wuce ya shafa'i da wuturi tare da shi. Kaga ya samu ladan hadisin da yazo na Annabi sallallahu alaihi wasallam na yin sallah tare da liman har ake sallama da shi. Sannan kuma Allah ya bashi iko ya tashi da daddare sai yayi sallah raka'a biyu, wancan wuturin da yayi zai zamanto mai yi masa wuturin sallar daren sai. Shine na faɗa ya cewa a'a ba a haka, in mutum kace ba a yin nafila raka'a ɗaya in kai haka kayi wuturi har guda uku a cikin dare, domin in kai raka'a ɗaya ta zamanto za ta cike maka wancan wuturin da kai na farko, kaga wannan raka'a ɗayan da kai wuturi ne. Sannan kuma bayan kayi sallar dare ɗin ka sake yin wani wuturin, saboda haka sau uku kai wuturi kenan a cikin dare. Wannan ya ci karo da zahirin wannan hadisin. Bayan an kira sallah wadda daga ita sai iqama banda raka'atayil fajr, babu wata sallah da mutum zai gabatar koda kuwa yana halin makararre bai yi wuturinsa ba, don Allah menene sahihin zance dangane da haka? Akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza tala al-fajr fala salata illa raka'atayil fajr, idan al-fajr yake toto babu wata sallah sai raka'atayil fajr. Wannan ya nuna kan cewar kenan bayan alfijir ya keto in baka samu kai shafa'i da wuturi barka a tayil fajr kenan zakai kawai. Wannan shine zahirin riwaya. To amma ayyukan sahabbai ya nuna kan cewar suna rama wuturi da ɗan abin da zai sauƙaƙa gare su na sallar dare da suke yi idan suka makara har alfijir ya keto, sannan su raka'a tayil fajr, sannan su sallar asuba. To akan wannan ne yasa ake tawilin wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewar abinda hadisin ya hana shine babu wata nafila da mutum zai yi kafin sallar asuba in ba raka'a tayil fajr ba. Ma'ana babu wata nafila ratiba ko ba ratiba ba da ake yi kafin sallar asuba bayan hudu alfijir in ba raka'a tayil fajr ba, in kai raka'a tayil fajr shikenan. Amma wannan hadisin bai yi tanawulin wanda yake zai zo ya yi ramuwar sallar wuturi da kuma sallar dare da ya kasance yana yi idan ya makara ba, saboda fi'ilin sahabban nan wanda an rawaito daga Abu Ayyub al-Ansari, daga Abdullahi ibn Abbas, daga Ali ibn Abi Talib, duk hadisansu suna cikin hadisin Abu Ayyub da na Abdullahi ibn Abbas duk suna cikin Muwatta. Hadisin Ali ibn Abi Talib yana cikin musannab na Ibn Abi Shayba. Saboda ayyukan waɗannan sahabbai shine ya sanya aka yi tawilin wannan hadisi wal ilmu indallah. Kuma wanda aka yi masa inkari Sa'id ibn al-Musayyib, da ya yi ma wanda ya ganshi yana ta yin nafila kafin sallar asuba ya masa inkari, ya yi masa inkari ne bina'an akan cewa nafilfili yake yi. To wanda shi Sa'id ibn al-Musayyib shi rawaito wannan hadisi din an rajulin min al-ansar, saboda haka shine yafi fahimtar hadisin. Don haka inkarin hadisin da yayi masa inkari ne akan nafilfili da yake yi bayan hudowa al-fijr, wanda suke ba a matsayin ramuwa na sallar wuturi ba. Don haka wannan shine wato magana wadda take mafi dacewa da koyarwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin jam'i tsakanin wannan hadisi da kuma ayyukansu. Wallahu ta'ala a'lam. Kafin mu fara karatu zan janyo hankali kamar yadda duk shekara ake janyo hankali yayin da ake karanta ayoyin Al-Qur'ani. Yan uwa suna shauƙin karatu yana ɗiban su sai su rinka karantawa tare da Malam Sa'id, wanda har wannan yana cuɗanya masa nasa karatu. Kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan yayin da yake karatu a cikin sallah mutane su rinka karatu tare da shi, yana cewa saboda wannan yana cuɗanya masa karatu. Saboda maimakon hankalinka ya koma kan abinda kake karantawa sai ya koma sai a rinka jinka na waɗanda suke faɗaɗin. saboda haka yayin da ake karatun alqur'ani ladabin da aka ladabtar da mu da shi a cikin alqur'ani shine sauraro wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu in ana karatun alqur'an aka karanta alqur'ani ku saurari karatun ku yi kawai saboda haka da Allah muna janyo hankali ga ƴan uwa yayin da ake karatu a maida hankali wajen sauraron karatun ne ba a rinka biyawa tare da shi ba a wannan shine tambihi da dama nake so ne kafin mu fara karatu za mu tashi kamar yadda muka ambata aya ta 127 insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون عذب موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته قال فنقتل أبناءهم
Allah ya ce wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna manyan mutane daga cikin mutanen fir'auna suka ce atadharu musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak kana kyale musa da shi da mutanen sa su yi barna a bayan kasa kuma su rabu da kai su rabu da iyayen gijinka qala sai fir'auna yace sanuqtilu abna'ahum za mu karkashe maza ƴaƴan su maza wa nastahyi nisa'ahum murayar da matan su wa inna fawqahum qahirun kuma mu masu rinjaye ne masu iko ne akan su wato za su tabbata karkashin iko mu qala musa liqaumihi annabi musa yace ma mutanansa ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri innal arda lillah ita kasa ta Allah ce yurithuha man yasha'u min ibadihi yana gadar da ita ga wanda yaso daga cikin bayinka wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe ya tabbata ga bayin Allah masu takawa wannan Allah madaukakin sarki ya bamu labarin cewa yayin da mutanen fir'auna suka gagajiya gazawarsu da an kure ƙaryar su dangane da abinda annabi Musa yazo da shi da ayoyin da yazo da shi to sai suka tafi zuwa ga shushu ta fir'auna suna zuga shi akan wato yayi amfani da ƙarfi akan annabi Musa da mabiyansa suka dau wato suke nuna masa cewa idan bai yi haka ba ai in bai yi haka ba zai bari a rinka barna a bayan kasa ne shine suka ce zaka kyale annabi Musa da mutanansa su rinka barna a bayan kasa wato barna a bayan kasa shine barin fir'auna da fita daga cikin ka'idar wato tsarin addinin sa kamar yanda suka ce kafin ayi aran gama tsakanin annabi Musa da masu sihiri wa yadhhaba yace in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al mutla suka ce waɗannan lalle wato mutane ne masu sihiri su biyu suna so su fitar da ku daga cikin kasar ku kuma su tafi da tafarkin ku hanyar ku wadda take wato mafi kyau wato ya zamanto an manta da hanyar ku kwata-kwata an zo an dasa wani abu ba hanyar ku ba wato ci gaban ku da al'adar ku da wayewar da kuka kawo ma duniya ita suke so su kawar da ita a bayan kasa saboda haka sun fada suna masu wato bugun kirji wajen bada kariya ga kafirci suka sifanta saba ta farkin fir'auna da cewa barna ne a bayan kasa wanda koyaushe daular kafirci haka take suna da kalmomi da suke amfani da shi na nuna cewar duk abin da ya saba musu su kira shi barna su kira shi ci baya su kira shi duhun kai su kira shi hamajiya su kira shi rashin wayewa, su kira shi al'adar dabbobi, za ka gan su dai a wannan zamani irin yadda duk wanda ya saba tafarkin turawa ake kiransa da shi. To wannan ɗabi'ar ɗabi'a ce irin ta mulkin kafirai, kuma ta samo asali daga mulki irin na Fir'auna, wanda mulki ne wanda aka asa shi, aka aza shi akan kafirci. Nan suka ce kuma su rabu da su rabu da kai da iyayen gijinka. Gashi kuma Fir'auna ya ce shine Ubangiji, ana rabbukumul a'ala. To wannan akwai gumaka waɗanda mutanen Fir'auna suke bauta ma. To shi Fir'auna da yake ana rabbukumul a'ala, a cikin gumakan gabaki ɗaya da kuke bauta ma, yana cewa shi Fir'auna shine na can sama, sauran duk kuma bayansa suke. A cikin gumakan Misra gabaki ɗaya babu ya shi. Saboda haka wannan bai zamanto kamar a inkari ne ga cewar to ya kuma za a ce sun bar bauta, sun bar iyayen gijinsa, bayan shi kansa Fir'auna wato abokin shi kansa Fir'auna ilahu ne. Ai Fir'auna yana nufin cewa a cikin al'aliha din akwai sauran iyayen giji da suke bauta ma, amma a cikin su gabaki ɗaya shine number one. Abin da yake faɗa kenan. Tare da cewa waɗansu daga cikin sahabbai sun karanta wannan ayar, wa yadharaka wa ilahatak, su rabu da kai kuma su bar ilahatak bautarka, maimakon wa alihatak. Kaga yana ana rubuta su din rubutu ɗaya ne, amma kira'ar daban, kira'a ce ba tabi'iyya ba, kira'ar Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi ibn Abbas, kamar yanda malaman tafsiri suka kawo. Wato ma'ana su rabu da kai kuma su rabu da wato su barka su bar bautarka. To shine Fir'auna yayi wannan tahdidi. Wannan kamar yadda kafirai wato suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da suka ga sun kasa su fito na fito da Alkur'ani, su ɗauki hankalin mutane da Alkur'ani, bal suna gani ma kan cewa manya-manya daga cikin manya-manyansu suna silalewa da daddare su je su rinka sauraron Alkur'ani, sai suka ce to babu abin da za su yi sai dai su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka ce a samu zaratan samari daga cikin kowace ƙabila su zo su yi masa duka ɗaya su kashe shi duk a huta. To wannan shine abin da wato yayin da duk waɗanda suke rigima da gaskiya, idan suka ga kan cewar sun kasa buce haskenta, sun kasa fuskantar hujjoji da za su kawar da mutane daga imani da gaskiya, to sai su koma zuwa ga amfani da ƙarfi, sai su koma zuwa ga amfani da ƙarfin mulki. Haka za ka ga wato a masharranta su yi amfani da ƙarfin mulki da ƙarfin gwamnati domin su yaƙi da gaskiya. Haka za ka ga masu bid'a na yi su yi amfani da ƙarfin gwamnati domin su yaƙi da gaskiya. Duk wannan al'ada ce ta wato waɗanda suke yaƙi da gaskiya, wato al'adar mutanen Fir'auna da wanda suka bi shi akan tafarkin kafirci. To shine Annabi Musa, shi kuma Allah ya ƙara masa aminci, ya ce ma mutanensa ista'inu billahi wasbiru, ku nemi taimako da Allah, ku nemi kuma ku yi haƙuri. Ma'anar taimako ga Allah wato ku dogara ga Allah kuma ku rinƙa roƙonsa. Kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul Yunus, Annabi Musa ya ce wa qala Musa liqaumihi ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Yace Annabi Musa ya ce ma mutanansa, ya ku mutane na, in dai kun yi imani da Allah da gaske, to fa alaihi tawakkalu, to dogara gare shi, shi kadai shine ma'anar isti'ana. Kuma wannan wasiya ta Annabi Musa ita ce Allah madaukakin sarki ya tunatar da bani Isra'il a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda yake a farkon suratul Baqara, ya dai tunda ya fara ya bani Isra'il azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum, har inda yake cewa wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in, ku nemi taimakon Allah bi sabri da haƙuri, was sala da addu'a da roƙo da sallah ibada, wadda ta sallah wadda ta kunshi addu'a wadda za ku yi tazarru'i ku kasantar da kai zuwa ga Allah. Saboda haƙuri shine zai sanya ku dage, kuma haƙuri shine tafarkin neman taimako. Kaga samun taimako ba zai zo ba sai da haƙuri, domin sau da yawa yayin da mutum yake addu'a idan ba shi da haƙuri, saura ƙirif natijar ta zo sai mummunan zato ga Allah, sai ce nayi addu'a ba bayani sai daina addu'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yusajabu li ahadikum ma lam yasta'jil za a amsa ma ɗayan ku addu'a sa matsawar bai yi isti'jali ba bai yi gaggawa ba sai sahabbai suka ce me gaggawar ka ya rasulullah yace da'autu falam arali qad ujibadi nayi addu'a ban ga kan cewa ana amsa min ba banga kan cewa ana shine isti'jali yayi gaggawa to shi yasa sai annabi Musa saboda sanin annabawa su suka fi kowa sanin dabi'ar nafsul bashariya ran mutum saboda haka suka yi da yace musu ku yi haƙuri ku nemi taimakon Allah sai yace kuma wasbiru ku yi haƙuri shi yasa wannan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa bai ga addu'a da ta kai irin mutum ya nemi taimako wajen yardar Allah ba yace sai gashi da ya duba sai ya ga ita ce abinda suratul fatiha ta kunsa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai muke bauta mu kuma taimakon ka muke nema wajen bautar wato ku nemi taimakon Allah saboda ba zai yi ku tsaya akan bautar Allah ba sai da taimakon sa musamman yayin da ibtila'i ya zo domin Allah madaukakin sarki ya jarabci bani Isra'il tun kafin zuwan annabi Musa da kuma bayan zuwan sa to babu abinda zai sanya su dage akan imani sai al-isti'anatu billah neman taimako na Allah madaukakin sarki sannan annabi Musa ya musu al-bishr domin su kyautata fito ga Allah yace ita kasa baki ɗaya ta Allah ce saboda haka ku bar ganin kan cewa yau mulki yana hannun Fir'auna wannan ba mai dawwama bane ba abinda yake dawwama sai Allah jalla wa ala saboda haka yace kasa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayinsa saboda haka dan yau mulki yana hannun Fir'auna wannan bai nuna kan cewar zai dawwama a hannunsa ba Allah zai iya kwacewa ya gadar da ita ga waninsa sannan sai yace ku sani kuma kyakkyawan karshe ga masu tsoron Allah ne babu abinda mutum yake babu abinda ya kamata ya damu dukkan mai hankali irin karshe karshen lamari domin karshen lamari shine abun hukunci amma farko ba shi da tabbas shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa kada ku yi shaida akan mutum har sai ya mutu tukuna fa innal hayy la yu'man alayhi alfitna domin rayayye ba a amince masa cewa fitna ba za ta same shi ba yau yana tafiya a miƙe gobe sai jarabawa ta zo sai ga ya faɗi to amma wanda ya riga ya mutu akan kyakkyawa to shine za ka iya masa kyakkyawar shaida shi yasa komai al-ibratu bil khawatin karshe ake dubawa to karshen nan ku kyakkyawa wannan ka'ida ce ta Allah lil muttaqin ga masu tsoron Allah shine wanda karshen su yake kyau kowa babu wanda yake da zaman akan cewa zai samu kyakkyawan karshe in ba wanda Allah madaukakin sarki ya bashi tabbata akan tsoron Allah ba domin mai tsoron Allah shine wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da al-falah shine wanda yake rabauta wal'aqibatu littaqwa kamar yadda Allah ta'ala ya ce kyakkyawan aqiba ga tsoron Allah take na'am قالوا أودينا من قبل أن تأتينا mutanen annabi Musa suka ce masa ai an cutar da mu tun kafin ka zo mana wa min ba'di ma ji'tana da kuma bayan ka riga ka zo mana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum sai annabi Musa ya ce ma mutanansa ai ana kauna wato ya kusata ubangijinku ya halakar da abokin gabanku shine fir'auna da mutanansa wa yastakhlifakum fil ard kuma ya mayar da ku ku zamanto halifofi a bayan ƙasa wato masu ya mallaka ƙasar a gare ku fa yanzura kaifa ta'malun ya duba ya gani ku yaya za ku yi aiki irin na Fir'auna ko ku za ku saba masa ku yi aiki irin na mutanen kirki wato mutanen annabi Musa sun kai shakawa na irin halin da suke ciki cewa to gashi halin tsanani tun kafin ka zo muke cikinsa gashi bayan ka zo din ma da sakon ka tsirar da mu har yanzu muna cikinsa sai annabi Musa ya jefa wato kyakkyawan zato ga Allah a cikin zuciyarsu, wanda ke annabawa haka suke. Ko yaushe Allah madaukakin sarki yana sa annabawa su cire alfashal, karaya da raki daga cikin zukatan mu'mini. Ka duba ka ga ayoyin da suka sauko a cikin Al-Qur'ani a surata Ali Imran bayan yakin Uhud, wanda yakin Uhud lokaci ne da musulmi suka haɗu da tasgaro, musulmi suka haɗu da wato tsanani a hannun kafirai, wanda wannan ya sanya abu ne wanda zai iya sanya zuciya ta yi raki, gwiwa ta fage, ya zamanto in ma ba a yi hankali ba wato mummunan zato ya shiga cikin zukata har ya zamanto ba za a sake iya zabura kan aiki na garba. To Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ayoyi da zai cire wannan rauni, da zai cire wannan karaya daga cikin zukatansu. To yayin da mutanen Annabi Musa suka fuskance shi da wannan, shi ma abin da ya musu kenan. Yace asa rabbukum an yuhlika adwakum, asa tana daga cikin abin da ake ce masa harfu taraji, harafi mai nuna kauna, mai nuna kauna. To kauna ita Annabi Musa ya sanya a cikin zukatansu, wato ku kyautata zato ga Allah, ku yi kyakkyawan zato ga Allah. Yace ya kusata Ubangijinku ya halaka abokin gabanku, ya tunatar da su da kan cewa shi Fir'auna din nan fa, da abin shi Fir'auna din nan, da shi da mutanensa gabaki ɗaya da yake makiyi a gare ku, ba wani ne zai halakar da shi ba, ba ku ne ba da kuke ganin yanzu kuna zaman wato kuna cikin idaya, ba ku ne ba, Ubangijinku ne. Kuma Ubangijin nan naku shine Ubangijin Annabi Ibrahim, shine Ubangijin Annabi Ishaq, shine Ubangijin Annabi Yaqub. Kuma sun san a tarihinsu irin abubuwan da wannan Ubangijin ya yi tare da makiya Annabi Ibrahim, tare da makiya Annabi Yusuf. Sun san abinda Ubangijin ya yi. Saboda haka ya tsatar da su ya ce Ubangijinku ya ana kauna zai halakar da abokin gabanku. Shi yasa ake son koyaushe mutum ya zamanto a cikin kyakkyawan zato ga Allah. Allah ta'ala ya ce ana inda zanni abdi bi, ina cikin zatona, zaton bawa na da tare da ni. Imam Al-Qurtubi ya ce ma'anar wannan hadisi shine idan bawa na yana zaton cewa zan gafarta masa yayin da ya nemi gafarata, zan gafarta masa. In zatonsa da ni shine zan amsa masa yayin da yake addu'a, zan amsa masa. In zatonsa da ni shine zan shigar da shi aljanna in ya mutu, zan shigar da shi aljanna in ya mutu. Saboda haka kai zato da Allah kyakkyawa, sai ka samu kyakkyawa a wajen Allah jalla wa'ala. Idan ku kai zato da Allah mummuna, to Allah ya kiyaye, za ka samu mummuna a wajensa. Kuma wannan sako ne, domin sako ne kai mummunan zato ga Allah, saboda Allah dukkan alkhairi a wajensa yake, babu sharri, ba a dangana sharri gare shi. Sannan Annabi Musa ya musu albishir, shi yasa ake son bishara. Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bashiru wala tunfiru, ku mai mutane bishara kada ku kore su, wato ku gaya musu abinda zai faranta musu rai, abinda zai sanya su su rinka kaunar wani alkhairi na nan tafi. Saboda wannan shine abin da yake zaburar da mutum ga aiki. Yayi musu albishir da yake da cewa Ubangijinku ana kauna zai mayar da ku ku zamanto al-khulafa, yastakhlifakum ay ma'ana khalifofi, waɗanda za su zo su yi abin da Allah yake so. Domin khalifa iri biyu ne, wanda zai zo a bayan wata daular ta tafi, da wanda zai zo a yayi aiki na wanda ya wakilta shi ya zamanto khalifan nasa. To in ku Allah maɗaukakin sarki ya mai da ku khalifofi, wato zai sanya ku zamanto ku ne masu zartar da al'amarin Allah a bayan ƙasa. To amma yayin da ya muku haka, ya yi muku ne ba sakamako ba, ya yi muku ne don jarabawa. Da haka sai ce fa yanzu kai fa ta'amalu. To da kada ku tsammanin cewa kuma za a kyale ku haka, jarabta ku za a yi. To haka dalika musulmi, koyaushe yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su tamkini a bayan ƙasa, ya ba su tamkini ne domin ya jaraba su, ya gani wani irin aiki za su yi. Za su yi aikin da kafirai suka yi ne, su rudu da duniya ta halaka su kamar yadda ta halaka kafirai, ko ko za su yi aiki irin na annabawan Allah wanda suka zamanto khalifofin Allah a bayan ƙasa, suna zartar da umarnin Allah, sai ya zamanto sun samu tsira, sun samu kyakkyawan aƙiba. Na'am.
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. بعد جاءتهم الحسنة قالوا لنا ما به، وإن تطعهم فإن
To Allah ya bayyana abin da ya samu mutanen Fir'auna da mutanansa na cututtuka da Allah ya jarabce su da shi yayin da suka ki amsa kiran annabi Musa su saki bani Isra'il su tafi tare da shi. Allah ya ce walaqad akhadna ala fir'auna bisinina, haƙiƙa mun kama mutanen Fir'auna da wato shekaru na fari, wa naqsin min al-thamarat, da tawaya da wato raguwa a cikin ƴaƴan itatuwa, la'allahum yadhakkarun, la Allah da fatan cewa wannan zai sanya su wa'azu su tuna da wato ayoyin Allah. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi, idan kyakkyawa, yayin da kyakkyawa ta zo musu sai su ce wannan ta mu ce wato saboda mu aka kawo ta. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a, idan kuma da mummuna za ta same su sai su shi'unci da annabi Musa da waɗanda suke tare da shi, wato su canfi da su su ce saboda su ne mummuna ta same su. Ala Allah ya ce ku fadaka ku ji, innama ta'iruhum indallah, musibarsu da ta zo musu da suke shi'unci da ita ai a wajen Allah take, walakinna aktharuhum la ya'lamun, sai dai mafiya yawan su ba sa sanin haka. Allah ta'ala ya ce ya rike su da musibu, su ne musibar ita ce wato masifar fari, nau'i ce ta musiba. Wala nabluwannakum bi shay'in, wala nabluwannakum bi naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat. Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat. Allah ya ce za mu jarabce ku waɗannan abubuwan da Allah ya ambata su ne suna daga cikin jinsin musibu da suke zuwa, bi shay'in min al-khawf, tsoro, wal ju'i, da yunwa, wa naqsin min al-amwali, da tawayar dukiya, wal anfusi, da tawayar rayuka, wath thamarat, da tawayar ƴaƴan itatuwa, kayan abinci. To Allah ya ce ya jarabce shi, ya jarabci mutanen Fir'auna da as-sinin, wato shine a shekarun fari wanda ruwan sama ba zai zo ba, ballantana a samu amfani. Wannan ya nuna musu cewar domin Allah ya yi haka ne domin su wa'azu su san cewar Fir'auna ba shine Allah ba, tunda gashi Allah, gashi Fir'auna da yake ganin cewar shine da mulkin Misra, ƙoramuna gudana a ƙarƙashinsa, yana ganin shine wanda yake mazdarin arziki, yau gashi ya zamanto da shi da mutanansa duk suna cikin bukatuwa, ya zuwa ga wanda yake shine haƙiƙa mai arziki ɗin, wanda yake taskokin duniya da lahira a hannunsa duk. Saboda haka Allah ya riƙe arziki domin su wa'azu. An ce naqsin min al-thamarat, innan tawaya a cikin wato ƴaƴan itatuwa. Waɗansu daga cikin malaman tabi'ai, Raja ibn Haywa yake cewa sai kaga bishiyar dabino, babu abin da ya fito na ƴaƴan itatuwa in banda kwallon dabino guda ɗaya, dabino da yake nono. To da ikon Allah, Allah ya kawo wannan, ya hana dabinon ya ƴaƴa sai ɗaya kawai guda ɗaya. To yayin da wannan abin ya same su, ga irin mu'amala, Allah ya ba mu labarin ga irin mu'amalar da suke. Idan kyakkyawa ta zo musu, wanda yake nuna shine mafi yawan halin da suke ciki, tunda idza tana nufin wato yayin da yazo, wato tana zuwa, yayin da kyakkyawar ta zo musu sai su ce a wannan saboda mu ne. Idan kuma da sharri zai same su, sai aka kawo da in da nuna karancin samuwar tsananin saboda rahamar Allah jalla wa ala, tare da cewar sun cancanci a tsananta musu, amma mafi yawan hali ni'ima yake musu, sai ya kawo musu tsanani ɗin domin su wa'azu, wanda yake nuna dama wannan ita ce hikimar musiba. Musiba tana zuwa ne domin mutum ya koma ga Allah. To ya idan sharri, idan mummuna ya same su, sai su canfi da annabi Musa, su ce a'a dama ta yaya za a yi, mutane na cikinmu waɗanda suke cewa kada abota ma gumakan Fir'auna, kada abota ma Fir'auna, kada abu tafarkin Fir'auna, ta yaya za a yi alkhairi ya zo? Ai su ne suke kawo mana sharri. Shine ma'ana at-tatayyur, shine wato yin canfi, asali daga tsayir ne. At-tsayir al'adar Larabawa ce, da idan mutum zai yi tafiya sai zo ya sai ko ya kama tsuntsu ya sake shi ko kuma yaje ya samu balbelu da sauran tsuntsaye da suke akan dutse akan bishiya sai ya jifa ko ya wani abin da zai furgita su su tashi idan suka tashi idan suka yi dama to sa'ada kenan to abin nan da zai yi akwai arziki akwai sa'a idan suka yi hagu ba sa'a kenan shi yasa aka dangana abin ya zuwa ga at-tayr dan haka cewar sun yi hagu sai ya ce wannan shine at-tasha'u wato abinda ake ganin cewar babu arziki babu sa'a a cikin sa to sai su ce ai wani sharrin sai su mutanen fir'auna sai su ce sharrin da yake zuwa musu saboda annabi Musa da mutanansa suna cikin su ne shine tasha'um da suke yi tare da fir'auna tare da annabi Musa wannan al'adar kafirai ne kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin haka kafirai suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik idan kikkawa ya same su sai su ce wannan daga wajen Allah ne idan kummuna ya same su sai a wannan daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sun yi ƙarya haka mutanen annabi salihu suka ce qalu tayyarna bika wa biman ma'ak mu mun canfa ku da kai da waɗanda suke tare da kai wato in dai kuna cikin mu haka musibu za su rinka zuwa mana wal haq shine Allah ta'ala yake ala inna ma ta'iruhum indallah musibatu daga wajen Allah take duk wani abu da yake faruwa a bayan kasa daga wajen Allah yake idan kikkiawa ne to wannan ni'ima ce daga Allah in mummuna ce wannan sakamako ne daga abinda mutum ya aikata ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da ya same ka na kikkiawa daga wajen Allah ne abin da kuma ya same ka na mummuna daga wajen ka ne kai ne kake da shu'uncin kanka kai mutum shi yasa ibn rajab yake cewa babu wani abu wanda yake mashu'umi abin da yake kawo rashin sa'a irin kafirci da saban Allah kafirci da saban Allah shine mabudin tsiya shine mabudin tadewa kamar yanda imani da bin Allah shine mabudin arziki as-sa'ada daga tana tare da imani da kyakkyawan aiki shi yasa Allah yace ta'iruhum indallah ai musibansu da suke yin ta suke canfi da yake suke tsayyur da ita a wajen Allah take domin dukkan abubuwa alkhairu wa sharr a hannun Allah jalla wa ala yake amma yace da yawa mutane ba su san haka ba da yawa mutane ba su san haka ba shi yasa zaka gani hatta musulmi ma sai ga wani lokaci wannan shu'uncin yana zuwa yana samun su shi yasa Abdullah ibn Mas'ud yake kawo yake ruwaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma minna illa yayi shiru yace babu wanda daga cikin face irin wannan wadaran ya zo masa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake san alfa'alul hasan saboda dabi'ar mutum ne wato shaydan yana zuwa masa sai da zai mugunta zato ga Allah domin shi shu'umci canfi mugunta zato ga Allah ne shi yasa za ka ga da yawa mutane sun kasa barin zuwa a buga musu kasa sun kasa barin zuwa a buga musu kasa sai sun je an buga musu su gani akwai menene mai gobe za ta zo da shi ko ba wanda ya san abin da gobe za ta zo da shi sai Allah babu abin da yake mabudin alkhairi illa ta'ar Allah da imani ka lizince shi sai dukkan alkhairi ya zo maka kuma idan Allah madaukakin sarki ya ce mu annabinsa sallallahu alaihi wasallam walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani as-su da na san gaibu da na yawaita da alkhairi na da alkhairi ya yawaita a gare ni kuma da wani mummuna bai same ni ba annabin Allah wanda sallallahu annabin Allah salawatullahi wa salamuhu alai wanda shine akramul khalqi ala Allah amma tare da wannan matsayin wannan bai hana wataran wani abinda baya so wataran ya same shi ba yayi rashin lafiya yayi yaki da abokan gaba an samu nasara a kansa ya yi rashi ya tashi ba shi da abin da zai ci an yi kwana uku an yi wata ɗaya kai ba a ɗora wuta ba a ɗora tukunya a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba bayan kuma shine akramul khalqi ala Allah ya zo ya kwanta a kan shimfiɗar da ta yi a shati babu katifa mai laushi wanda zai kwanta a kansa bayan kuma shine akramul khalqi ala Allah saboda haka kai kuma ka ce wai baka son wani abu mummuna ya taba ka yawanci fa abin da yasa ake ta zuwa kenan aje a buga kasa din dan idan an buga an gane kan cewa mummuna na nan tafi sai kai tana gidan ka kauce to ba ne iya kauce makaddara Allah abinda Allah ya rubuta zai same ka, dole sai ya same ka duk irin tanadinka, duk irin shirinka. Saboda haka nan da Allah ta'ala ya ce walakinna aktsaruhum la ya'lamun, fiya yawan su basu sani ba. A cikin wannan akwai tambihi gare mu kan cewa kada mu fada a cikin waɗannan waɗanda yake ba sa sani, waɗannan waɗanda suke ba sa sani cewar komai yana tabbata ne da qada'ullahi da qadarihi, kuma cewa shu'umci babu wani shu'umci a ƙashin kansa a cikin wani abu. Hakikanin shu'umci shine abin da yake biyowa bayan kafirci da saban Allah jalla wa ala. Na'am. وقالوا مهما تأتنا به من آية سكتي duk irin ayar da ka zo mana da ita litasharana biha, domin ka sihirce mu da ita, fama nahnu laka bimu'minin, to mu fa ba masu imani ne da gare, ba masu imani ne gare ka ba. Fa arsalna alaihim tufana, Allah ya ce sai muka aiko musu da ruwa, da tufana shine ruwa wanda ya nitse su, ya nitsar da dukkan amfanin gonar su, wal jarada da kuma fari, wal qummal da karkwata, wad dafadi'a da kwadi, waddama da jini, ayatin mufassalat ayoyi daki daki, fastakbaru amma sai suka yi girman kai, wa kanu qauman mujrimin, suka zamanto mutane waɗanda suke masu saba ma Allah mujrimai. Wato maimakon yayin da mummuna da Allah ya rike su da fari, wannan ya sanya su su wa'aztu, su gane kan cewa wannan musiba ce Allah ya yi musu, sai suka ce wannan abun sai bai kara musu komai ba, sai ke kashewar zuciya. Sai ma suka ce kai duk ma irin ayar da zaka zo mana da ita, ka zo mana da ita, ba za mu yadda, ba za mu yi imani da kai ba. Suka sifanta imanin da suka sifanta shi da kan cewa ba za mu yi imani saboda kai ba, wato saboda ayar da ka kawo mana, ka ce wai za mu yi imani, to ba za mu yi imani ba. To da suka yi haka shine Allah ya jarabce su da tsanani ne, da tsananin da yafi komai, wanda yake a cikin sa akwai aya ga dukkan wanda yake da sauran gurgudin alkhairi a cikin zuciyarsa ya yi imani, domin ya nuna musu abinda babu mai iko gare shi in ba shi ba. Sai Allah maɗaukakin sarki ya turo musu da ruwa, ruwa wanda yake ya shiga ko'ina cikin gidajensu, cikin makwancinsu, cikin rumbun abincinsu, cikin a hanyoyinsu gabaki ɗaya, shine ruwa, shine at-tufan. Da idan ruwan ya sauko musu kamar yadda ayar da suke gaba za ta nuna, sai su je su addu'a, sai su je su ce ma Annabi Musa, to ka roƙa mana Ubangijinka saboda alƙawarin da ya maka, idan ya yaye mana wannan za mu yi imani. Sai Annabi Musa ya addu'a ya ce in nayi za ku yi imani, sai ya addu'a, sai Allah ya yaye. To da Allah ya yaye sai suka sake komawa. To da suka koma sai kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya kawo musu yabanya, gari ya kore shar, amfanin gona. Suka ce ashe ma ruwan ma da ya zo mana ma muke cewa musiba ce, ai alkhairi ne ya zo mana, ai shirin girbi, suna shirin girbi. Sai Allah ya aiko musu da fari, an san fari yanda suke da amfanin gona, suka cinye amfanin gonan nan gabaki ɗaya, gabaki ɗaya ta leƙo ta koma. Bayan wanda wannan ya same su, suka soke koma wajen Annabi Musa, yayi musu addu'a, Allah ya kawar da wannan abun. To sai kuma Allah ya jarabce su da kwarkwata a cikin kayan abincinsu, a cikin jikinsu, a cikin tufafinsu. Nan ma wato da abin ya tsananta gare su, suka koma wajen Annabi Musa, yayi addu'a, Allah ya yaye. Sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su da kwaɗi suka fito musu daga cikin kogin Nil, suka shiga cikin rayuwarsu. Mutum ko buɗe baki yayi zai ci abinci, ke kwaɗo ya faɗa abincinsa, ke kwaɗo. Amma banda na Bani Isra'il, su kan babu kokwa din bai taba su ba aya dan su gani gare su ne abin ya faru ga su Fir'auna da mutanansa suka sake koma wajen Annabi Musa yayi addu'a Allah ya yaye kwadi suka ci gaba da kafirci suka bi sakin bani Isra'il sai Allah kuma ya jarabce su da jini wanda yake wato irin da kararren jini din nan ruwan su gabaki daya koma jini a cikin kissoshi da malaman tafsiri suka ruwaito wanda suke tana daga cikin Isra'iliyat da Allah ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta ayi riwayar su amma Allahu a'lam da gaskiyar su ko ba gaskiyar su ba amma tunda ba su da alaka da hukunci ko alaka da imani ya halatta ayi riwayar cewar hatta kai dan bani Isra'il bakibti daga cikin mutanen Fir'auna zai ce tunda su suna shan ruwan dadi sai ce zo ka samu ruwan dadi a bakina ya bude bakinsa Isra'ili ya zuki ruwa ya zura ya zuba masa yana zubawa a bakin dan mutanen Fir'auna sai ruwan ya koma jini duk ruwan su ya koma jini da ruwan da yake gudana da ruwan da za su je su diba da na rijiyoyin su da na randan su da wanda ma suke sha wanda za su dauko su sha ko da ruwan da yan bani Isra'il ne sai ya koma jini Allah yake ya aiko da wannan ayatin mufassalat halin kasancewa su ayoyi waɗanda suke masu rarrabewa daki-daki ɗaya bayan ɗaya wanda kowanne zai nuna musu iko na Allah ne kuma Annabi Musa salawatullahi wa salamuhu alai dan aikin Allah ne amma sai suka yi girman kai wanda ya nuna kan cewa sun ga gaskiya sun kibinta ne wanda yake shine ma'anar girman kai batrul haq ka ga gaskiya ka danne ta wa kanu qauman mujrimin suka zamanto mutane mujrimai babu mai girman kai in ba mujrimi ba al mujrim shine wanda yake yana yin abin da yake bai cancanci yayi shi ba ba shi da haƙƙin yayi shi na'am
amma wa ma'anihim rijul qalu ya musa da'una rabbaka bima ajida indak la'in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka فلما كشفنا عنهم الرجز إذا أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا
Allah ta'ala ya ce walamma waka alaihimur rijzu yayin da azabar ta sauka a kansu na waɗannan abubuwa guda biyar da Allah maɗaukakin sarki ya ambata yayin da azabar ta sauka a kansu qalu ya musa du lana rabbaka sai suka ce ya kai musa ka roƙa mana ka yi addu'a ga ubangijinka domin mu bima ahida indaka saboda alƙawarin da yayi maka cewa kai wato manzansa ne sun san cewa akwai alƙawari tsakanin Annabi Musa da Allah saboda wannan alƙawarin da yayi maka da ke tsakaninka da shi la in kashafta annar rijza wallahi idan ka yaye mana wannan azaba la nu'minanna laka zani imani da kai wala nursilanna ma'aka bani Isra'il kuma za mu saki bani Isra'il su tafi tare da kai falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighu yayin da muka yaye musu azaba ya zuwa ga wani ajali wanda yake su masu isa ne ya zuwa gare shi cewar wato in aka yaye mana za mu saki bani Isra'il ya zuwa ga wannan ajalin da suka ambata idza hum yanqutun sai gashi suna warwarewa Allah ya ce fantaqamna minhum to sai muka yi musu azaba fa aghraqnahum fil yamm muka nutsar da su a cikin teku bi annahum kadzabu bi ayatina saboda ƙaryatawar da suka yi na ayoyinmu wa kanu anha ghafilin kuma sun zamanto su marafkana ne ba masu wa'azuwa ba da waɗannan ayoyi wannan ya nuna wato irin taurin kai da girman kai na mutanen Fir'auna tare wajen mu'amala su da Annabi Musa kuma wannan ya nuna irin haƙurin Allah jalla wa'ala da haƙurin annabawan Allah ka duba ka gani yadda Allah maɗaukakin sarki ya rinka aiko musu aya bayan aya kuma kowace ayar ba wai kawai sau uku aka yi musu ba har ya fi sau uku kowace ayar abin ɗaya ne za su ce idan ka roki Allah, Allah ya yaye mana, zan yi imani da kai. Annabi Musa ya addu'a, Allah ya yaye, amma sai su warware. Kaga alƙawari ne ko? Sai suka warware annak, idan hum yankutun, sai suna warware alƙawarin. Dukkan a wato mutum da yake ba shi da alƙawari, wannan ba mutum bane, ba abin ai mu'amala da shi bane. Amma Allah maɗaukakin sarki a cikin rahamarsa sai ya saurara musu, su warware alƙawari. Allah ya sake jarabarsu ya gani za su cika, su sake warwarewa. Allah ya sake musu jarabawa ya gani za su cika, su sake warwarewa. To yayin da abun nasu ya kai intaha, suka yi, suka sake yi, suka yi, suka sake yi, Allah ya ce fantaqamna minhum, sai muka yi uquba a gare su, muka saukar da azaba a gare su. Sai Allah ya yi izini ga Annabi Musa cewa da shi da mutanansa su fita da daddare, su fita cikin dare da shi da mutanansa. Innakum muttaba'un, za a biyo. Annabi Musa, Allah ya gaya ma Annabi Musa sallallahu alaihi wasallam cewa za a biyo. Suka fita, suka nufi a ƙasa mai tsarki, ita ce ƙasar Sham, wanda yake sai sun ƙetare ɓangare na teku kafin su faɗa ƙasar Sham daga Misra. To Fir'aun ya bi su, da ya aka wayi gari aka samu cewa bani Isra'ila sun fita, sai ya tura masu gangami su je su kirawo dukkan rundunonin Fir'auna. Ya fita a fusace, wa inna la jami'un hazirun, mu fa kullun a cikin shiri muke. Ya fita da ƙarfinsa da shirinsa, zai je ya halaka bani Isra'il gabaki ɗaya. Nan ya ɗauka kan cewa ya fita ne don ya je waɗanda suka tsone masa ido, ya je ya take su. Nan ko Allah maɗaukakin sarki sai ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim kadhalika wa awrathnaha bani Isra'il. Allah ya ce muka fitar da su daga cikin aljannatu da ni'ima da idaniya da wato kaya da gonannaki da suke da su, da wuri da makami wanda yake na daraja fada, da gine-ginen duniya na shirya jin daɗi da suka yi. Allah ya fitar da su daga wannan domin ya gadar da su ga bani Isra'il. Yayin da suke fita, su suna ganin kan cewa sun fita ne suna masu ɗaukan fansa, an takale su da faɗa za su yi maganin wanda ya taɓa su, su ba a taɓa su, su ƙyale. A cikin wannan da suke yi, ba san cewa suna tafiya zuwa ga halakarsu ba ne. Sai da tukuna suka shiga cikin kogi, min inda akhirihim, na farkonsu yana ciki tare da na ƙarshe gabaki ɗaya. Sannan Allah ya sa teku ta haɗiye su gabaki ɗaya, suka nutse, babu wanda ya tsira daga cikinsu. Allah ya ƙyale Fir'auna, ya tsirar da shi amma da jikinsa, domin ya zamanto aya ga wanda suke bayansa. Wannan Fir'aunan ana cewa ana rasan baya wane ne. Tarihi, malaman tarihi sun ce shi ne min fitah shi ne Fir'aunan da ya yi zamani da Annabi Musa, da yake kowannensu ana ce masa Fir'aun. To Allah maɗaukakin sarki ya yi musu haka, ya ce saboda sun kasance sun ƙareta da ayoyinmu, kuma sun kasance gafanallu ga barin tunani a kan ayoyinmu, wanda yake nuna wannan ita ce aƙibar masu ƙareta ayoyin Allah, waɗanda suke kuma ba sa tsayawa su yi tunani a cikin ayoyin Allah, ba sa tsayawa su wa'azu da ayoyin Allah. Wannan ya nuna wato munin bujire ma ayoyin Allah, kuma ya nuna wajabcin mutum kowace ya rinƙa tunani a kan ayoyin Allah, kuma ya nuna kan cewar wato warware alƙawari yana daga cikin al'adar kafirai, wanda yakan sanya wannan Allah maɗaukakin sarki ya jarabci mutum da uƙubar saɓan Allah, wanda za ta iya kai ya zuwa da uƙubar wato warware alƙawarin mutum tsakaninsa da Allah, wanda shi ne ainihin kafirci. Allah ya kiyashe mu.
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه
Allah ya ce wa auratnal qauman ladina kanu yustad'afuna masharik al-ard wa magharibaha, muka gadar da wato muka yi gado ga mutanen da sun kasance an raunana su a bayan kasa, muka gadar da su gabacin kasa da yammacin ta. Allah ki barakna fiha, kasar da muka yi albarka a gare ta a cikin ta ita ce kasar Sham. Allah ya gadar da su wato kasar Sham, suka je suka zauna a cikin ta, su ne bani Isra'il. Wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Isra'il, kalmar ubangijinka kyakkyawa akan bani Isra'il ta tabbata. Wannan kalma ta Allah ita ce wa nuridu anna munna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum al-warithin wa numakkina lahum fil ard. Wannan kalma da Allah madaukakin sarki, Allah yayi kalmar wannan maganar sa kun fa yakun, in Allah ya faɗa dole wannan abin sai ya tabbata. To wannan kalmar ta tabbata shine Allah ya ambace ta a farkon suratul qasas, fa mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun inna fir'auna ala fil ard hatin da Allah yake cewa wa nuridu an namunna ala alladhina sub'u fil ard, muna yin nufi Allah ta'ala yace muna nufin mu yi baiwa, mu yi kyauta ga waɗanda yake an mai da su raunana a bayan ƙasa. Wanda aka mai da shi raunani aka zalunce shi, to Allah zai taimake shi. To Allah yana nufin kan cewa zai taimaka musu ya baiwa a gare su. Wa naj'aluhum a'imma, mu sanya su zamanto su ne shuwagabanni jagorori a bayan ƙasa. Wa naj'aluhum al-warithin, mu sanya su ne masu gadan ƙasa bayan Allah ya halakar da kafirai. wa naj'aluhum wa numakkina lahum fil ard, mutabbatar da su a bayan kasa. To haka Allah ya yi bani Isra'il, wanda ita ce wa tammat kalimatu rabbikal husna, Allah ya ce kalmar ubangijinka ga kyakkyawa akan bani Isra'ila ta tabbata ta cika. Bima sabaru, saboda hakurin da bani Isra'ila suka yi. Wa damarna ma kana yasna'u fir'auna, muka halaka muka rusa abinda fir'auna ya kasance yana tsorurtawa yana aikatawa a bayan kasa da shi da mutanensa. Wa ma kanu ya'rushun, da abinda suka kasance suna ginawa, sun gina wato habara da ci gaba da wayewa. Allah madaukakin sarki ya nufin ya rusa gabaki daya. Allah madaukakin sarki ya yi bani Isra'il wannan ni'ima, yace bima sabaru. Malaman tafsiri suka ce wa hasbuka bihi hasan ala sabr, wannan ya kai mai sauraron karatun Alkur'ani ya ishe ka abinda zai zaburar da kai akan kyakkyawan fa'idar da kyakkyawan alkhairin da ke cikin haƙuri. Wa dallan ala anna man qabala albala'a bil jaza'i wa kalahu Allahu ilayhi, wannan kuma yana nuna maka duk wanda ya zamanto yayin da bala'i ya zo masa shi kuma zai fuskanci wannan bala'in da raki da gajiyawa da koke-koke, to Allah madaukakin sarki sai ya kyale shi da wannan bala'in, ya ta kukan, ya ta kai karar, ya gani wannan zai fushe shi. Wa man qabalahu bis sabr, wanda ku ya fuskanci bala'i da haƙuri. Wa intidarin nasr, yana sauraron taimako da ɗauki daga Allah. Zaminallahu lahu al-faraj, Allah madaukakin sarki ya lamunce masa cewa sai ya kawo masa mafita. Wa anna an-nasra ma'as sabr, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nasara tana tare da haƙuri. To kun ga wannan a aikace a tarihin bani Isra'il, don haka wannan ya ishe mu wato aya akan cewar kada ka taɓa gajiyawa, kada ka taɓa raki don ibtila'i ya same ka, ka ci gaba da haƙuri kana sauraron alfarish daga Allah, domin alƙawarin Allah ne cewa nasara tana zuwa tare da haƙuri. Ma'ana ba za ka samu nasara ba sai ka yi haƙuri. Duk wanda ka ga bai samu nasara ba, ɗaya daga cikin dalilin rashin nasararsa rashin haƙuri, domin nasarar ta kusan zuwa, rashin haƙurinsa sai ya sa ya bar tafarkin da zai kawo masa nasarar, ya je ya yi gaggawa har Allah madaukakin sarki ya hana shi, domin ya saba sunnar Allah jalla wa ala. Saboda haka ya mu rike haƙuri, kuma haƙurin nan Allah ta'ala ya ce mana wali rabbika fasbir, kai haƙurin saboda Allah, ma'ana kana mai itikadin ibada kake yi, kana mai itikadin ibada kake, ba haƙuri irin haƙurin ƴan wuta ba. Fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum, ko ku yi haƙurin ko ku yi, wato su dole ne ba yadda zaka yi, shine zaka ji ake to amma ban yi haƙurin ba me zan yi. To ba a so abin ta kai haka, kai haƙurin saboda Allah. In an ce kai haƙuri, ka ce ƙwarai za mu yi haƙuri, Allah ya yi mana. Kai haƙuri kana mai nufin, mai fatan cewa Allah maɗaukakin sarki zai baka lada akan wannan haƙurin da kake yi, saboda kana intisalul amri ne, kana aiki da umarnin Allah jalla wa ala. Allah ya tunsa mana hakuri ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.